من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don karanta Qur'ani mai girma bisa ga taimako da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma dauki rayuwarmu akan imani dukkan wani abun da ya dame mu a ƙasar mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana kuncin rayuwa da ake ciki musamman a waɗannan kwanaki masu albarka na abun da za a ci ko abun da za a sha ko abun da ya kama da haka ga duk wanda ke da takura a rayuwa Allah ya yalwata masa duk wanda rayuwa ta kuntata gare shi Allah ta'ala ya sauwaka masa wanda bai da lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya dukkan wani wanda ke da wata damuwa a cikin mu Allah ya magance masa dukkan cikin mu wanda ke da wata bukata a wurin Allah Allah ta'ala ya biya masa ayyuka da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 8 ba a wannan wata na Ramadan na hijira shekara ta 1445 mun shiga sati na 2 kenan yau ranar farko a cikin sati na 2 a watan Ramadan ina isowa dinnan na fito zan shigo masallacin nan ake bani labarin akwai wani mai sarauta a kauye da ke cikin Lame district a Toro local government mai suna Alhaji Garba Badamase an sace shi kuma ana ta neman sa daga baya sai aka samu gawarsa ina shigowa dinnan ake gaya mini muna ta'aziyya zuwa ga mutanen kauyensa da kuma district na Lame da kuma Toro local government da jihar Bauchi gaba daya akan Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ta'ala ya sa aljanna ce mako masa waɗanda suka kashe shi a babin zalunci Allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya tona asirin su ya kaskantar da su kuma Allah ta'ala ya sa su zama darasi ga mutanen banza kada gaboni ya aikata waɗanda aka sace a jihar Borno Kaduna Sokoto da ma wasu wuraren da ba mu da labari duka Allah ya kubutar da su dukkan wani mutum da aka yi garkuwa da shi a babin zalunci Allah ta'ala ya kubutar da shi mu da muke kubuce Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu daga sharrin masharanta in akwai tambayoyi masu munasaba guda ɗaya ko biyu, in yayi yawa guda uku sai a karanta bisa ga yanayi na lokaci insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam mai tambaya ta farko ko yake cewa malam Allah ya kike kiyaye malam da malamansa.
Amin ya hayyu. Amin ya hayyu ya qayyum. Jazakumullahu khaira. Ma wani garbi ne irin mu, maybe product ne na tsangaya tunda har aya ya kawo musu. Alhamdulillah, jikina da matukan sauki yau, musamman an kwatanta da jiya da shekaran jiya, bi hakika akwai ci gaba. Allah ya saka muku da alkhairi akan addu'o'in da kuke. Idan ana raba gado, magana su akwai kashin gaskiya. Ayat da aran ba ya ja wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa. Zai zama cikin suratul nisa aya ce ta 8, zai zama aya ta 8 a nisa. Wannan aya tana nuna cewa bayan magada akwai wanda ana dan san musu, gabanin a fara raba gado din sun zo wajen, aka kira mutane guda uku. In kana neman gane hikimar me yasa aka yi, ka duba tafsirin Sheikh Abdulrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alayh, shine ake markirari da Allamatul Qasim, malami ne na fadilatu Sheikh Muhammad Fali Al-Uthaymin Al-Uhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh. Cikin tafsirin sa na Taysirul Karim Ar-Rahman, karkashin wannan aya din yace a cikin wannan aya akwai bayanin hikimar shari'a na nuna hukunce kyawawa da kuma taimakon wanda bai da shi, da kuma dan bada wai irin abinda ake cewa in ido ya gani kada a haramta masa. Shi yasa zaka ga a sunna yace tuyayyen halitta ya karanta da mu a hadisai da dama, ko bawa kake da shi in aka kawo maka abin shi aba karka haramta masa, ka dan dauki dan wani abu ka bashi. To irin wannan yana rage ruwa, in aka ba mutum ya dan maida kwadayinsa sai hankalinsa ya kwanta. Yanzu in ana girki a makwabtanku a gidanka, sai ya zama ba sa san muku abin da suke dafawa, to za ka riƙa jin ƙanshin na fitan hankali ne. Saboda me? Saboda rai ya fi sha'awar abin da aka haramta masa. Kuma me dalili? Saboda shedan haka yake. Duk abin da yake haramun ne gare ka, to shedan ya fi sa ka so shi. Shi yasa za ka ga mutanen da ke fita su yi fasikanci a waje da matan banza, za ka samu wani lokaci ba su kai kashi 10 cikin 100 matansu da gida daraja ba. Saboda me? Saboda haka sunnar shedan take, kwatantar da mutane kan abin da Allah ta'ala ya haramtar musu. Mafhum? Tayyib. Kuma in kana son sanin hukunci na hakika akan za a ba wa mutum wannan gudu dan kason ala koro a cikin kayan gado gabanin araba ko ba za a bayar ba, kuma sai ka duba ma'alimu tanzil na Imamul Baghawi rahmatullahi alayh, yayi gamsasshiyar magana a kai. Na farko ya kawo magana Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah, a fahimta sa shine ayar an soke ta ba a hukunci da ita. Ma'anar ayar shine wa idza hadara alqismata ulul qurba, mutane uku Allah ya kira idan suka halasci wajen rabo, shine qismatal mawarith. Idan suka zo wajen raba gado, na farko ulul qurba, dangin mamaci na jini wanda shari'a bata ba su gado ba,
akwai waɗanda ƴan uwanka ne na jini amma an kada su ba su da gadonka to da su sune ulul qurba na biyu waliyatama da marayu waɗanda suke talakawa ne idan marayu sun kai su ci zakato ana ba su da yawa suka ce in ba za su ci zakato ba sai an ba su ba na uku wal masakin sai aka ce da miskinai kaga anan shi ya ce shi miskini ne shine inda yake so ya fake kaga a cikin ayar an kira uku ɗaya dangi ne na jini biyu kuma kawai haƙƙi ne na addini amma mafi yawa ba dangi na jini ba sune marayu da miskine sai Allah ya ce farzuquhum min ku azurta su daga wannan gadon kuma ku gaya musu magana mai daɗi idan kuɗin da za a raba gadon naira miliyan biyar ne sai a ɗauki koda naira 10,000 sai a ce to ku ulul qurba ga 10,000 naira waliyatama ga 10,000 wal masakin ga naira 10,000 sai ku yi hakuri da abin da ya sawaka wannan dai kawai mu nuna muku mun yi appreciating zuwa wajen raba gadon da kuka yi ne ku shaida mun gode Allah ya saka da alkhairi sai a ɗauki ɗan wani abu sai a ba su misali na baya to shi a fahimtar Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullah ayar an soke ta kamar yadda muka sani akwai ayoyi da suke an soke akwai mansukh wan nasikh to a fahimta su an soke amma kaulin jumhur ayar ba a soke ba don gaba da Sa'id ibn Musayyib akwai Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa da shi ya ce ba a soke ayar ba sannan akwai Sheikh Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai rahmatullahi alayhi wanda muke cewa Ibrahim Nakhai akwai Imam Az-Zuhri shine Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri shi ma yace ba a soke ba so waɗannan bil haqiqa a ƙarfin hujja hujjar su yafi ƙarfi akan maganar Sa'id ibn Musayyib koda dalilin samun Abdullah ibn Abbas a cikin tafsirin Qur'ani babu kokwanto mustawa tasa a daraja na sahabi na gaba da tabi'i sannan matsayinsa a wurin Qur'ani na Abdullah ibn Abbas ya fi na Sa'id ibn Musayyib na uku shaidar da fiyayyen halitta ya bayar akan Abdullah ibn Abbas wannan gagara ba daune a duniyar Qur'ani so kula ga wannan abun da ya dauka ana ganin cewa ya fi karfin hujja dadin dadawa ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yadda shi Imam al-Baghawi rahmatullahi alayhi ya kawo Mujahid ibn Jabr shi dalibi ne na Ibn Abbas shi ma malamin Qur'ani ne shi yana fahimtan dan basu alakoran gadon a dan basu dan kadan su taba din shi yana ga yana kawo matsayin wajibi me dalili don Allah ya ce farzuquhum min farzuquhum ku azurta su daga gade shi yace fi'ilul amri ne shi ko fi'ilul amri idan Allah ya fada ana daukan sa a wajibi ne in umurnin Allah ne baka me da umurnin Allah ya zama mustahabbi sai ka samu dalilin da yace ba wajibi bane amma ga duk mai imanin Allah yace yi kaza to abinda muke kaddara to dole ne mu yi har sai an samu wani dalili da yace an muku sauki ba dole bane to zaka shi sai dauka wajibi ne Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda sai yace amma idan magadan yara ne kanana babu mai hankali a cikin su da za a iya dan shawartar su a ce muna so mu dan bada dan alakoro gabanin araba muku yan kanana ne baban su ya raso ya basu su hudu misali ɗaya shekara biyar ɗaya shekara hudu ɗaya shekara uku ɗaya shekara ɗaya kaga ba su da cikakken hankali anan sai ce in ba su kai a nemi consent din su ba yana ga hakura da bawa ulul qurba din nan waliyata ma wal masakin amma in akwai masu wayo a ciki za a ce da Allah muna so a dan dauki dan wani abu dai da ba zai cutar da ku ba za a dan ba su suka ce a to bismillah mana ai babu damuwa to anan sai ayi so kula ga wannan shine matsalar idan yara ne kanana ga matakin in manya ne kana da hujja in an baka sai ka taba amma kuma kada zuciyarka ta mutu shi wanda ma baban sa ya raso ba a karantar da shi kwalla farai akan gado ba ba a karantar da kwalla farai ba ka tashi ka nemi naka in ka nemi Allah zai baka mutane da dama iyayensu suka rasu in suna da zuciya da rufa sai ce to a raba wa ƴan uwana ni na hakura da abu to haka ya dace ka zama ba ka saka rai akan abin da ba naka ba har da jan aya tare da cewa jan ayar da kai ba kuskure bane in kuma an baka to babu laifi wallahu ta'ala a'lam amin ya rab
sai wannan mai tambaya ta gaba take cewa mace ce take cewa Allah ya ji ɗan iyayen malam da rahma amin
amin ya hayyu ya qayyum
malam anyi mun aure amma kafin da tare sai Allah yawa mijin rasuwa shin zan yi wata takama ko ba zan yi ba sai da yawa da suka rubuta takardun neman addu'a a wurin malam da yan uwa musulmai bukatun su da yawa wata lokaci ba zai ba da dama a kuta ba Allah ya sani malam sai a tsafa addu'a
Malam Ibrahim kai ma lauya ne kenan to Allah ya sani irin da barbarun ku na ustazai wato kowa da yaji dai an taba shi Allah ya san bukatun su na farko baiwar Allah muna fara miki ta'aziyya na rasuwar wannan mai gidan naki da aka daura aure baki tare ba Allah ya dauki rayuwarsa da cewa inna lillahi ma akhar wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma أعظم الله أجركم وأحسن أجركم وغفر لميتكم الله تعالى يغفر تامسي جكن سي يافي مسا
آمين
نديو مغانن تنبيهن كي شن زاكي مسا تقبا كو با زاكي با لجنة الدائمة للبحوث العلمية سن أمسا تنبيهي دا داما دكي دا علاقة دا ونا daga cikin alaka da kai tsaye shafi tambayar ki akwai amsar da suka bayar a volume na 20 namba na 412 sun tabbatar da cewa zaki masa takaba amma bayan takaba kuma ke ma kina da wasu haƙoƙi da za a baki na farko suka ce idan mace aka daura aure da miji bata tare ba babu wata mu'amala ta aure tsakanin su sai Allah ya dauki rayuwarsa to akwai wasu abubuwa guda uku da dole sai an kiyaye abu na farko shine sadakinta in an bata koda babu mu'amala ta aure tsakani ta riga ta ci sadakin don ba ɗaya ne da wanda aka sake ta ba a yi mu'amala da ita ba wannan rasuwa yayi so da aka sadaki ta ci in ba a bada sadaki ba kuma ba a ayyana ba saboda yana halatta a jinkirta to tana da me za a bata sadaqul misl sai a duba mace kwatankwacinta a daraja nawa ne a wajen daraja in ana yi mu kiyaye Allah ya halice mu duka bayi ne amma ya daukaka wasu akan wasu in aka samu mace da za a ce ga ta nan darajarta darajar mace na faruwa na farko alakarta da Allah tana da imani eh na biyu ilimin da Allah ya bata in aka ce ga ta nan ta haddace Qur'ani to darajarta ba daidai ne da wanda bata haddace ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bunna mamata yake wanda ya haddace Qur'ani kabarinsa yafi daraja akan wanda bai da hadda so da haka duk duniya ba a daidaita wanda ya haddace Qur'ani da wanda bai haddace ba so darajarta ya karu in bayan haddan Qur'ani misali a ce ta je ta yi karatu ita injiniya ne ko accountant ne ko gogaggiyar lauya ce ko medical doctor ne ko pharmacist ne to ya kara mata daraja mafhum so wadannan ana duba duka sai a duba to mace irin ta nawa ne sadakin in an kiyasta sai a bata sadaki na farko kenan na biyu akwai yin takaba a kanta za ta yi wa mamacin nan takaba shine za ta masa idda ta rasuwa ita ma takaba fa idda ne akwai iddatul talaq akwai iddatul wafa akwai idda na shikan aure akwai idda na rasuwa to wannan ma iddar rasuwa ne dogaro da wannan abin da Allah ta'ala ya fara yace walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara zai zama cikin baqara aya ta 234 Allah yace wanda suke rasuwa a cikin ku suke barin matan su a wannan an toge ko ba ba wan togewa aka ce ka wanda suke barin mata ita iyalinsa ne ko ba iyalinsa ba iyalinsa ne za su yi jinkiri na yin iddar rasuwar mai gida wata 4 da kwana 10 kaga tunda babu mu'amalan aure ba a tsammanin juna biyu tare da ita don haka ba ta shiga cikin babin wa ulatul ahmal ba kawai sai a batta a wannan hukunci din sai na uku shine cewa in za a raba gado za a bata gado suka ce akwai gado tana da gado ta ci sadaki za ta yi idda sannan kuma za a raba gado tare da ita wadannan haƙoƙi sai a kiyaye an taba yi wa ibnu abbas afwan an taba yi wa ibnu mas'udin tambaya radiyallahu anhu akan wannan kamar yadda su mutanen lajina suka kawo malamanmu na lajina Allah ya ji kansu rayayyu Allah ya kara musu lafiya a mujalladi na 20 a namba 412 cewa ga wata mata nan ba a bata sadaki ba mijin ya rasu kuma babu wata mu'amala tsakanin su yayi za a yi sai ce tana da sadaqul misal sai ba da fatawa irin wannan amma a lokacin da ya fada ijtihadi yayi a cikin taron akwai sahabi maqil sai miƙe sai ce ai yadda kai ijtihadin na taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa kwatankwacin irin wannan ibnu mas'ud sai yayi matukar farin ciki dan me dan ijtihadin sa ya dace da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi so da haka waɗannan su ne hukunce guda uku da suke kan wannan baiwar Allah insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa tambayoyi kaman masu neman addu'o'i akwai su da yawa ko fitowa na a gida ba da radewa ba akwai waɗanda suka zo ta hannun iyalai na don wani lokaci har gida ake kai takardar neman addu'a na neman ko albarkan aure ko zaman lafiya na aure ko haihuwa ko kaza waɗannan ba a rabuwa da su to ni ma bari ne copy and paste dukkaninku Allah ya san bukatunku ya san damuwoyinku kuma duk wanda kuka tura ta hannun iyalai ko abokanan aiki na ko makusanta na duk bukatunku na alkhairi Allah ya biya sharri Allah ta'ala shi tunkude za mu tashi a darasi na 8 a watan Ramadan hijira shekara ta 1445 jiya da ikon Allah mun tsaya a daidai kan aya ta 118 a Ali Imran yau za mu tashi a kan aya ta 119 in na tuna karatun daidai wannan ayoyi da na jiya da na yau suna da alaka da juna bismillah gwani Abdullahi Abba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ha
zaka ko to aramma tunda ka tsaya shikenan wani lokaci da yake karatun da dadi sai ka ji kaman kada a tsaya har ga Allah karanta Qur'anin yafi dadi akan tafsirin Qur'ani ni dai haka nake in zauna yanzu ya mun kira'an nan ina bibiyan abinda Allah yake faɗa kai tsaye ni dai yafi mun dadi haka ne to ina ga yau sai a mana kira'ar kawai har mu tashi kun amince haka Allah ta'ala yace ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw addu alaykum al anamil min al ghayz qul mutu bi ghayzikum yace me inna allaha alimun bi dhati sudur wannan aya tana da alaka da aya ta baya da muka tsaya akai ta 117 jiya Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala to akan wannan bitana din ne sai Allah ya juyo da magana zuwa ga kan musulmai a bangaren addini da kuma magana akan shuwagabanni a bangaren mu'amala ta duniya sai ya ce ha antum ula'i ga kunan ku kuna son su amma su ba sa son ku. In ka dauka addini kamar yadda muka yi magana jiya an rinjayar akan as-sabiquna al-awwaluna ake zarga su ne al-yahudu saboda babu wanda suka kullawa musulunci tutarwa irin su. A bangaren mu'amala ta duniya kuma su ne munafikai, babu wanda suka gajiyar da al'umma a rayuwar duniya irin me irin munafikai. Shi yasa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ja hankalin dukkan mai mulki da dukkan mai sarauta. In kana da sarauta ko kana da mulki duk kankantan kujera duk girmanta, yace kana da mutane iri biyu kowa haka ne, kana da mashawarta na alheri kana da mashawarta na sharri. Fiyayyen halitta bai toge ba, wannan ke bayyana mana kuskure mu ce duk wanda suke tare da wani mutanen banza ne, a'a akan samu na kware ko ɗaya ko biyu ko uku. Kuma kuskure ne kace duk wanda suke tare da wani kowa na alheri ne, ba zai yi ai haka ba, sai dai mai yiwa ya zama na alherin su suka rinjaya su ne maybe kashi 99 cikin 100 duk yana yiwa. Amma muhimmin abu annabi ya ce mana sallam mastukhlifa khalifa illa wa lahu bitanatan bitanatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu wa bitanatan ta'muruhu bis sharr wa tahudduhu alayhi wal ma'sum man asamahu Allah. Manzo Allah yace dukkan wani shugaba da Allah ya shugabantar a bayan kasa iya da mashawarta guda biyu. Mashawartan farko su ne masu umurtansa da yin alheri, wato masu advising ɗinsa a kan yin aikin alheri, suna kuma kwaɗaitar da shi da ƙarfafa masa gwiwa a kan dukkan alheri. Sannan na biyu akwai mashawarta na banza, su kuma suna umurtansa suna advising ɗinsa kullum a kan sharri ne, kuma suna kwaɗaitar da shi suna ƙarfafa shi a kan sharri. Fiyayyen halitta saboda wahalan al'amarin sai ya ce wal ma'asum kararre, wanda yake an kare shi shine kawai wanda ya samu kariyar Allah. Wannan yake bayyanawa shine leadership baya yiwa sai da addu'a. Babu failure da zai faru ga shugabanci kamar dan adam ya gane cewa ko iliminsa ko wayensa ko dabararsa ko iya dabarbarunsa sun wadatar. Dukkan wani ilimi da kwarewa da basira wallahi ba a nasara sai Allah ya taimake ka. In Allah ya tallafa wa mutum duk wahalan abu sai ya zo da sauki, in Allah bai tallafa ba duk saukin abu sai ya zama yafi komai wahala. Shugabancin al'umma ko a ƙauye ne ko a gari ne ko a ƙasa ne ko a ko'ina ne in ba da taimakon Allah ba yana da wahala. Shi yasa a kodayaushe idan ka samu nasara to ka gode wa Allah. Saboda me? Saboda ba wayanka ne da iyawa kadai ba, akwai taimako na Allah. Shi yasa a duk inda ake shugabanci to a yawaita roƙon addu'a, a yawaita roƙon addu'a babu dare babu rana. Yanzu min babil misal, daga cikin lokacin da aka yi COVID-19 ai ta rikita duniya sosai, babu halda ba sha kasashe da yawa ba, amma Mauritania kamar da na gaya muku watanni kaɗan da suka wuce wasu sun ga lecture da na ɗan gabatar a wurin da harshen Larabci. Shugaban ƙasan ya gayyace mu a lokacin muka je, a lokacin da suke COVID-19 da aka duniya ta rikice babu magani ba kaza an rasa ya za a yi, ana shiga halin kawai sai ya ce to a koma masallatai da tsangayoyi da makarantu a yi ta saukan Qur'ani ana roƙon Allah. Maganin da suka rike shine karanta Qur'ani da roƙon Allah, kuma suna daga cikin ƙasashen da suka samu most effective mafita daga dukkan fitintunin COVID. A bangaren tattalin arziki Allah ya kare su, a bangaren karancin cutuwa da cutar Allah ya kare su, a bangaren rashin takura wa mutane Allah ya kare su, a bangaren komai Allah ya kare. Don me? Don shugabannin da gaggawa suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi ya ce wal ma'asum man asamahu Allah, duk iyawar shugaba da ilimi bai san gaibi ba. Duk iyawa bai san gaibi ba, kana iya aiki da dabarbarunka amma dabarbarun nan suna da iyaka. Amma shi yasa duk inda ake shugabanci in an yi dukkan wani abu da za a yi don a yi nasara sai a zauna a yi roƙi Allah. Shugaba ya tashi ya yi ƙiyamul layli, ya Allah insecurity ya dame ni a garina, matsala kaza ta dame ni, ya yi sallah ya zubar da hawaye nemi taimakon Allah. Sai kaga abin da ya gagari soja, ya gagari ɗan sanda, ya gagari kaza, wallahi sai Allah ya magance masa. don Allah da ya baka amanar iya tausaya maka a kanta. In ka kaskantar da kanka gare shi ka nuna kai ka gajiya, Allah ta'ala zai taimake ka. Shi yasa kuma duk lokacin da muke neman taimakon Allah a harkoki, to mu rika nuna kuma tawali'u lokacin da muke yi. Akwai time da na ba wasu sojoji a Najeriya, Allah ya musu albarka ya taimake su shawari. An fitar da wani title za a yi yaƙi da 'yan ta'adda, sai aka kira shi zaman lafiya dole. Ina gani sai na kira wani daga cikin manyan jami'an nasu da yake amintacce mutumin kirki. Na ce na ga effort ɗinku kuma abun ayaba ne da kaza da kaza da kaza, amma ba a yi wa Allah ɗagawa. In za ka nemi taimakonsa ba ka ce masa dole sai ya yi. In muna neman taimakon Allah sai mun nuna humility, cewa zaman lafiya dole a canja. A yi aiki da wata kalma da take nuna ana neman Allah ya taimaka. Sai aka canja wannan. Daga baya sai naga an canja. Sai aka sami. Na? Aka sami? Sai aka sa zaman lafiya kawai ko? Operation zaman lafiya haka. Sai aka ce operation zaman lafiya. To ai shi Allah as-salam ne. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min. Shi Allah shine source of zaman lafiya, kuma shi Allah aminci ne, kamar yadda yake cikin suratul hashr aya ta 23. Kagan kace operation zaman lafiya, ka kira siffa ta Allah da siffa ta kansa, kana neman taimakonsa. To shi yasa a shugabanci dole sai da addu'a da mika kokon bara zuwa ga Allah. Kuma wannan ba iya nufin shugaba ya sake jike ce kawai mun yi addu'a komai zai faru ba, a'a. A wajen gane bitsana na kwarai da na sharri, shugaba sai kuma yana da emotional intelligence, is very important. Yana daga cikin most important skills na fourth industrial revolution. In kana shugaba don ka rika gana mashawarta na alheri da na sharri, sai ka yi excelling a emotional intelligence. Shine kar ka rika yadda kawai reaction na mutane ya rika guiding decision da za ka yi take. Wani zai zo gaba gare ka shi ya yi zalunci, amma sai zo hankalinsa a tashe kamar shi aka zalunta. Ni Allah ya isa, wallahi sun juce ni. Menene? Ya san zalunci ya yi, amma sai mai da kansa yanzu shi ya zama shi ne offensive. So in ka yadda emotion na mutane yake controlling ɗinka, za ka rika decision kana da na sani. Kar ka yadda emotion yayi controlling ɗinka. Na biyu kuma kar ka rika reacting da emotion irin naka. Daga kayi fushi sai kai action, a'a ba a haka. So dole sai ka zama kana studying emotion naka da emotion na jama'ar da kake shugabanta. Yana da matukar muhimmanci. Shi yasa za ka ga Qur'ani yana emphasizing akan emotional intelligence sosai. Ai maganar ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi. Ai emotional intelligence ake koya mana. Ku duba ku, kuna son mutane ba sa son ku, suna cutar da ku, me ake magana? Ana so kai aiki da intelligence naka ne. So shi yasa Allah ta'ala yace ku ha antum ula'i. Shi yasa in kana tare da shugaba kake so yayi nasara a ƙauyenka ne, a garinka ne, a jiharka ne, a ƙasarka ne, mafi taimakon addu'a da za ka masa a duniya shi ne Allah ta'ala ya yawaita masa mashawarta na ƙwarai, ya kuma nisantar da shi da mashawarta na banza. Babu wata addu'a da za ka yi shugaba da ta kai wannan muhimmanci. Don shugaba yawanci ba shi yake implementing abubuwa ba, mutanensa ke yi. In ya samu na ƙwarai da yawa gininsa, to al'amura suna kyau. Idan ya samu na banza, duk kyakkyawan manufarsa sai ya zama an ɗaura hannunsa, ba zai iya wani abu na kirki ba. Shi yasa gyaruwan al'amura shi ne mashawarta na ƙwarai su yi yawa, su rinjayi na banza. So a dukkan fadar da mashawarta na ƙwarai suka rinjayi na banza da yawa, insha Allahu ta'ala za a ga alkhairai ninkin ba ninki. Idan mashawarta na banza suka rinjayi na ƙwarai, to kuma al'amari zai lalace. Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewan al'amura. Allah ya gyara mana ƙauyukanmu, garuruwanmu, jihohinmu da ƙasashenmu gaba ɗaya a duniya. Don haka ha antum ula'i, ha ɗin nan menene hukuncinsa? Malamai sun yi fassara guda biyu. Na'am, me kace? zaka gwada ne ustaz? Zaka gwada? Haɗin nan yana ɗaukar hukunci biyu. Hukunci na farko suka ce ha'un ɗin manƙula ce min makani ha ila bidayatil aya, an ɗauko haɗin daga wajen da sai aka dada ita farkon ayar, wato sai ka cire ta sai ka maida ita jikin ula'i, sai zama antum ha'ula'i tuhibbunahu, sai zama Qur'ani yana da uslubin ɗaukan harafi ɗaya kai wani wuri don jerin magana ta tafi. Na biyu suka ce tana iya zuwa tana asalin wurinta ne, amma akwai kuma abin da aka goge a cikin aya ɗin, iya daga cikin balagan Qur'ani shine akwai abin da ake ɗauke wani abu a bar wani abu, don me? Don magana ta zama akwai ilimi da fasaha da nuna iyawa a ciki, don babu wanda ya kai Allah iya magana. Suka ce to in mun kaddara wurinta ne, to sai magana ya zama ha antum ya ha ula'i, sai zama ya harafin nida da ha na biyu an goge su, sai aka ce kawai ha antum ula'i. Kuma a wurin malaman Qur'ani ha ɗin ya da hukunci biyu, akwai ha antum za a ja da wata madda, maddul me? Maddul ja'izul munfasil, ba wajib ba ne, zai zama ja'izul munfasil ne, ba wajibul muttasil ba, saboda kalmomi ne biyu a haɗe. Sannan kuma na iya karantawa da kaman maddu tabi'i, a ce ha antum, kawai a yi madda iya harka biyu sai a wuce, ha antum ula'i sai a ja. Duka ya halatta, kuma na daga cikin kira'o'i tabbatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ha antum ga kunan ula'i ku waɗannan, tuhibbunahum kuna son su, wala yuhibbunakum ba sa son ku, wa tu'minuna bil kitabi kulli, sannan ku kuna imani da dukkan takaddun da Allah ya saukar, bil kitabi littafi da aka kira. Amma tunda ya zo da ma'arifa ya zama ismul jins, duk littafin da Allah ya saukar mu mun yi imani da shi, saboda malamai na qawaid al-fiqhiyya da usul al-fiqh duka suka ce idan al tazo a kalma na jinsi ya zama duk wani abu na jinsin ya shiga, shine wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi, sai a ce al, to in kace al din nan ya zama duk kitab da Allah ya saukar ya shigo ciki. Don haka wa tu'minuna bil kitabi kulli, ay dukkan takaddun Allah, muna imani da Qur'ani, muna imani da linjila, muna imani da attaura, muna imani da sufi Ibrahim, muna imani da sufi Musa in wani littafi ne sabanin attaura, muna imani da zabura. In akwai takaddun da Allah ya saukar bai gaya mana sunayensu ba, duk mun yi imani da su, shine wa tu'minuna bil kitabi kulli, shi original imani. Ba a tuhumar Allah, ba a bin diddigin abin da Allah ya faɗa sai an san me yasa kaza, kawai imani original shine sai ka miƙa wuya sami'ina wa ata'ana, shine original imani, kawai ya Allah mun ji mun bi, mu ba ma kalubalantar Allah, duk abin da Allah ya faɗa mun gane hikimar ba mu gane ba, mun sani ba mu sani ba, wallahi bi kawai muke yi. Kuma wannan shine imani. Kuma sabani ya dake cewa wai shari'a sabanin hankali, a'a, shari'a ba ta saba hankali, don shari'a ta masu hankali ne, ita shari'ar ta wuce hankalin ne. Yau idan ka tada wanda ya dasu shekara 100 ya zo duniya ya ga ci gaban technology, ai sai ya taba hankalinsa. Wannan mobile phone da ya fara shigowa, mutum ya ga babu wani cable da ya kulle tsakaninka da wani, kawai ka dauki abu kai magana, ba mamaki akai tayi ba. Remote control kawai na television da ya shigo, ai mamaki akai tayi. So wasu al'amura ko a technology ne, in suka zo na farko muna rudewa, sai mun saba sai zama normal. An taba sauka wata shekara aikin haji da mutanen kauye, haka shekarun da dama da aka sauka a Jidda, wani bakauye ya kalli rumfunan nan, aran ma ka gane su, manya-manya farare na Jidda nan, ya juya haka, mutumin kauye ne ya kalla ya kalla, sai ya taba mu haka ya ce, malam wannan kan mai sama ne yayi ko, wannan kan ya ce, in ce me kake nufi, ya ce wannan kan ai sai mai sama, mutum ba zai iya ba. Wato shi imaninsa dai ala ayi halin ya nuna masa abin da ya fi karfin dan adam sai Allah. To kaga dai a duniyance kana ganin sa ba kauye, amma imaninsa kuma gashi intact ba matsala tunda dai ya yadda da cewa abin da ya gagari mutun Allah ne yake yi to ai kaga kenan wannan imanin abin ayaba ne ka iya kiransa ba kauye amma babu kauyanci a duniya da ya wuce ka zama ba kauye a addini babu kauyanci da ya wuce a addinin ka a ce ba kauye ne akwai kauyanci da ya wuce wannan ka san duniya ka je America ka je Ingila ka shiga Dubai ko ina a duniya ka daga an bada bayani daga mana amma daga an zo Qur'ani daga an ce quluhiya ilayya annahu sama'a na farin saka je na haka yana matsa to ai kauyanci shine ka jahilci addini Qur'ani fala saddaka wala salla sunna fala saddaka wala salla salla yadda bayan halitta ya karantar baka iya ba azumi baka iya ba in an ce kai izu daya daga sabbi zuwa nasi ba za ka iya ba to ai shine hakikanin kauyanci amma dai is not late kaje makaranta in shekaran ka 80 ne ko 90 wallahi lokaci bai kure baka gyara alakar ka da Allah shi hatsarin rayuwa shine baka fara ba amma duk yadda ka gane kuskure ka dawo hanyar daidai to an ci riba an ci riba matashin da bai tafi makaranta ba bai san addini ba abun aibata ne dattijo mai shekara 90 da ya gane an yi kuskure ya ce mun tube koma hanyar Allah yana gyara fatiha da kula'u zai abin a yi ba masa ne Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka wa'iza laqukum qalu amanna in sun ci karo da ku sai su ce mun yi imani da Allah wannan yana magana akan munafukai munafukai ko a cikin al'amarin addini ko a cikin al'amarin duniya duk suna iya shiga in sun gamu da ku sai su ce qalu amanna wallahi mun yi imani da ku mafhum qalu amanna mun imani amma qur'ani yakan fada in sun yi imanin nan ba abun a gaskata bane a kowane babi ara makanna cika ku da surutu in kana da misalin aya daya ko biyu ba laifi ka ba mu
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون سفر منافقين إن سوف قمنا ما سوء إيماني سيسكي من إيماني ذا الله mun yi imani da abin da kuka yi imani abin da kuke yadda da shi shi muka yadda da shi amma in sun koma zuwa ga shaydaninsu sai su ce mu muna tare da ku kawai mu abin da muke musu shine izgili muke musu to shine munafurci wannan cikin suratul baqara aya ta 14 sai yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yace hatsarin munafukai bakinsu na faɗan abinda ba shi ne ke cikin zuciyarsu ba amma kuma Allah alimun ne fa bima yaktumuna abinda suke ɓoye wannan Allah ya sani wannan ma zai zama cikin Ali Imran aya ta 167 don haka yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah ta'ala ka kare mu daga munafurci da munafukai Allah ta'ala ka kare mu wa idza khalaw addu alaykumul anamila min alghayb وإذا خلوا إن suka wofanta daga gare ku ku masu imani ko kuma ku da kuke iyayen gidansu abbu alaykumul anamil sai su rika ciza kan yatsun su al anamil shine atraful asabi su rika haka wato su munafukai suna iya aiki karkashin mutum amma suna yakarsa shine abinda Allah yake nufi suna tare da shi amma suna tona masa rami to shi yasa duk mai mulki iya daga cikin muhimman al'amura ka iya gane suwa suke cutar da kai musamman irin a yanzu da za ka ga a Najeriya yawan likin takardu ya yi yawa duk wani sirri na hukuma kana iya ganinsa online bayan kuma akwai sharadi da alkawari na oath of secrecy da ake yi a aikin gwamnati in ka kai higher level akwai abinda sai an baka Qur'ani ka yi rantsuwa in kuma kana krista za a baka bible ka yi rantsuwa so duk abin da ka rantse a kansa fa dole ka kiyaye shi dole ka kiyaye aikin da ka san ba za ka iya ba kana karkashin wani ba za ka iya ba sai ka ci amanarsa ka bada hakuri kai rizanin ka rabu da shi amma kar ka shotar da duk mutumin da ya taimake ka ya baka aiki ko yace ka aiki tare da shi koda ku kuna da sabanin addini ko kabila ko gari tare da shi wanda ya taimake ka ya baka aiki ko ya amince aiki da kai so koda fuskurarsa gani gyara masa amma in ka ci amanarsa da kuma Allah ba zai barka ba don haka wa idza khalaw abdu alaykumul anamil min alghayb sai Allah yace kul ka ce musu mutu bi ghaydikum ku mutu da bakin cikinku ba a ce kulu ba sai aka ce kul ka ce musu bayan magana suna ta magana akan jam'i ne fa ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw abdu alaykum al anamil mir sai kuma yace kul ka ce bayan ana ta magana jam'i jami saka da daya ba a ce kulu ba aka ce kul saboda me iltifati na qur'ani shine kaman kana dan gangade a ce dan farka 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 to qur'ani yana iltifati yana daga cikin mu'jizan qur'ani shine waiwaye ana magana da mukhatabuna sai a koma ga'ibuna ko daga ga'ibuna sai a koma mukhatabuna ai shi qur'ani qur'ani ne littafin Allah ne gagara ba dau ne gagara ba dau kuma ta kowane bangare qur'ani gagara ba dau ne babu kokanto akai kuma baka gane gagara ba dau din ne sai kullun kana karanta shi zaka gane qur'ani gagara ba dau ne dan baiwa ne mu'jiza ce in kana jin mu'jiza to qur'ani kololuwa ne na mu'jiza perfection dake cikin qur'ani ya wuce abinda hankali zai iya sani perfection ya wuce hankali abinda zai sani kawai in ka fahimci larabci ka san science ka san modern science ka san me duniya ke ciki ka karanta qur'ani shi kadai ya isa ya kwantar da hankalinka ka gane wallahi wannan sakon gaskiya ne ba ka jin dandanan dadin qur'anin sai ka san me Allah yake fara kai tsaye qul mutu bi ghaydikum inna allaha lalli alla alimun mai ilimi ne bi zati sudur da abin da ke cikin kiraza as-sadr shine guda daya sudur kuma jam'i ne na sadrun ya zama jam'u taksir inna allaha lalli alla alimun masani ne ba wai iya abin da aka rubuta ba abin da ke cikin kiraza ma ya sani bi zati sudur din nan abin da yake nufi shine alimun bi sahibatis sudur wannan zatu din shine sahibatis sudur to menene sahibatis sudur din wace ce sahibatis sudur menene abin da ke cikin kiraza arama kana so ka gwada ne to bismillah barin baka fira
afalan yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha
wallahi ba kariya a ramma dan gari dai a qur'ani Allah ya kara mana albarka da qur'ani walakin ta'amal qulubul lati fi sudur walakin la ta'amal absar muhall shahim wa ko karshen aya suratul hajj aya ta 46 Allah ta'ala yake cewa ba ido ne yake makancewa ba in kaga ba a fahimtan gaskiya ko mutun yaga gaskiya yayi ta tawili yana karyatawa ba idansa ne makance ba idan yana nan doro doro menene makance zuciyarsa ce makahuwa in zuciya ta makance duk ganin ido hayaniya ne da bankaura saboda me saboda ba ido bane mutun zuciya ce mutun to kaga walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ashe zukata ne ke cikin kiraza to shine alimun bi zati sudur din saboda zukata ne ke ciki dukkan jikin dan adam babu abin da ya kai zuciyarsa muhimmanci shi yasa bangare biyu na lafiyar zuciya a kiyaye farko bangare na farko shine bangaren imani duk abin da zai sa imaninka da Allah ya karu ka kiyaye shi yawan karanta qur'ani yawan karanta siffofin magabata yawan yin azumin nafila, yawan yin sallan dare, kokarin gyara yaqininka, imani da Allah, tawakkali, as-sabr, al-muhasaba, at-taqwa, duk waɗannan a amalul qulub ne, ayyuka ne na zuciya. Dukkanin su sai ka kiyaye su, wato spiritual condition na zuciyarka kenan. Al-iman wal-yaqin was-sabr wash-shukr wal-khawf wal-muhasaba wat-taqwa, duk waɗannan wat-tawakkul dukkanin su a amalul qulub ne. Sai ka san su, ka yi ta training zuciyarka, sai ka zama mutumin kirki. Shi zama mutumin kirki yana da tsananin wahala, kamar yadda marigayi Mala Abba Aji ya faɗa, iya da wahala, amma zama ɗan duniya ɗan tasha bai da wahala. Shi yasa in kana so ka zama zuciyarka na da kyau, kana da imani da Allah, sai kana zuwa makaranta, ka haddace Qur'ani, kana azumin nafila, kana qiyamul layli, sai ka samu reno daga wajen magabatanka na kware, sai ka tashi mutumin kirki. Amma in mutum iya so ya zama shedani, ana zuwa makarantar koyon shedanci? Yanzu akwai garin da ba makaranta haddace Qur'ani? Akwai inda ba makarantar yara? Akwai a garinku ba inda ba makarantar mata? Ba masallacin da ake sallah? Ba inda ake tahajjud? Duka akwai, amma akwai makarantar koyon iskanci? Babu, saboda shi iskanci is automatic, bai da makaranta. Shi duk wanda kaga yake addini, yake bin Allah, inda iskanci halal ne, wataƙila idan ya buɗe chapter ɗin, kai baka kai ka shiga nursery a makarantar da za a buɗe ba. To, but idan ayoyi suka ƙoshi aramomi da hadisai, sai ka gansu a zaune a nan sun yi ƙyam. Ɗauki irin kisa Sayyidina Umar, tun a jahiliya fa tsoransu ake ji. A jahiliya Sayyidina Umar tsoransu ake ji, asali a cikin jama'a, Allah ya ƙara musu yadda. Amma da ya musulunta fa, akwai ran da wani ya wani ta'addanci zai doke shi, sai aka ce khudhil afwa, duk zafin sannan sai ya yi lilis. Sahabbai suka ce kana waqafan inda kitabillah, tunda Umar ya musulunta Allah ya ƙara musu yadda, daga kaja aya sai ka ga ya nutsu ya yi shiru. Sun abin ya motsa kana jin aya sai ka yi disarming ɗinsa. To, shi yasa nutsuwa da bin Allah tana da wahala sai da training. Amma shedanci ba a zuwa makaranta a koya, kawai daga duniya ta yi mutum zafi sai ya koya shikenan. Shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah shi alimun ne bi zati sudur. Mu kula da ɓangaren zuciya na imani, ɓangare na biyu kuma health condition na zuciya mu kiyaye. Islamically a jikin ɗan adam ba abin da ke da muhimmanci kamar zuciyarsa. Likitoci sau da dama sukan ce zuciya ko da brain, ko su ce brain sai zuciya, amma mu a musulunci zuciya tafi. Kamar yadda Sheikh Usman Ibrahim Kabir yake cewa hankali ma a zuciya yake, ba a kwakwalwa bane, hankali a zuciya ne. Sannan na biyu, kula da ɓangaren kiwon lafiyar zuciyarka medically a kiyaye. Wannan zuciyar da muke da ita a jikinmu a duk 24 hours likitoci suka ce tana pumping jini, kaga tana motsa haka a duk wayewan gari sau ɗai-ɗai sau dubu ɗari a 24 hours tana yin approximately sau dubu ɗari a shekara, tana pumping jini a jikinka, tana pump, tana motsi don oxygen ya shiga ko'ina a jikinka, don nutrients su shiga ko'ina a jikinka su yi flowing, takan yi 35 million times. Kuma ba inda kake charging ta, ba ka sayan kudin kati kai charging mita, ba a ɗauke wutanta, kuma ana tseda wutanta fa ta daina pumping ɗin nan fa na sakan 30 ka shiga wani hali. Daga nan farawar duk sai ta canja, ba za ka iya surviving ba kawai sai da taimakon Allah. Mutane kaɗai ke surviving ta tsaya, amma kyautata maka a tana pumping jini, tana sa oxygen yana circulating a jikinka, nutrients na zaga a jikinka, ta maka sau 35 million times a cikin shekara ɗaya. Kai in ba Allah ba zai maka wannan gata, sai ka kiyaye da lafiyanta. Daga cikin abubuwa muhimmai, cin abinci mai amfani a jiki. Na biyu, samun bacci isasshe. To, na uku, physical exercise, motsa jini yana da muhimmanci, yana taimakawa zuciya. Ka riƙa yin exercise wanda za ka ɗan haɗa zufa ko za ka ɗan jinin fashinka ya ƙaru. iya da matukar muhimmanci, waɗannan al'amura duka suna taimakawa zuciya. Mu yi ƙoƙarin mu kiyaye su. Avoiding negativity yana da amfani duka ga zuciya. Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wanye lafiya. Waɗannan ɓangarori guda biyu akan zuciya suna da muhimmanci, spiritual aspect da medical aspect na zuciya, mu kiyaye. Zuciyarka ita ce kai. Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu gaba ki ɗaya, ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Na'am.
In tamsakum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a.
In tamsaskum hasanatun tasu'uhu, su munafukai na addini ko na rayuwa, in wani abu mai kyau ya faru gare ku, tasu'uhum yana bakanta musu rai. Wa in tusibukum sayyi'atun, in tamsaskum hasanatun, in wani abu mai daɗi ya faru gare ku, tasu'uhum yana bakanta musu rai. Wa in tusibukum sayyi'atun, in mai muni ya faru gare ku, ya farahu biha, suna matukar farin ciki. Wa in tasbiru, in kuka yi haƙuri, wa tattaqu, kuka yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah, la yadhurrukum kayduhum shay'a, duk sharrin mai sharri ba abin da zai iya muku a duniya, ba zai iya nasara a kanku ba. Inna Allaha, lalle Allah bima ya'maluna, bisa ga duk abin da munafukai ke yi, muhitsun Allah yana kewaye da shi. In tamsaskum hasanatun, in abu mai kyau ya faru gare ku, tasu'uhum yana ne bakanta musu rai. A nan sai ya ce tamsaskum, a wajen abu mai muni kuma sai ya ce tusibukum. Menene bambancin massa da kuma isaba? Malamai suka ce al-isaba ya fi shafa da yawa, massu kuma shine dan shafa kaɗan. Wato abu mai daɗi duk ƙanƙantansa da ya faru gare ku ko bai da girma, ran suna bakin ciki, shi yasa aka kira shi da massa. Duk ƙanƙantan abu, komin ƙanƙantan abu in dai mai daɗi ne, su ba sa son sa. Idan ba su bai son ka, idan abin da ka fi ƙarfinsa ya faru gare ka, hankalinsa ya tashi. Yau idan ka ba wa aran ma naira 10,000, me za ta masa? To in yana ƙin aran ma, wannan sai ta da hankalinsa, tare da ya san ya fi ƙarfinta. Amma wajen tusibukum sayyi'a, sai aka ce ba a ce massa ba, sai aka ce tusibukum, shi kuma shafa da yawa. Wato abu mai muni duk faruwansa gare ku, ba sa tausaya muku, murna suke duk muninsa. Wato ba zai kawai ƙiyayyata kai matakin da babu wani abu mai muni da zai faru su rika jin kai wannan kan ai ya yawa za mu tausaya, a duk girmansa yana faranta musu rai. Shine an ce da ba ma guje abokin gabanka ya mutu, ya ce tukunna ma, aka ce me kake nufi, ya ce sai ya je lahira an koro shi. Wato wai ya je lahira, rasuwa ma shi gabar ba ta kare ba, wai a can gare ya je lahira a ce babu sunansa a list. Wato a lahira ce mu ba a ce kana zuwa ba ka tafi, hankalin zai nace mu wance babu kai a nan list, ka koma ba wanda ya ce za ka zo. Wato ka je lahiran ma a karɓe ka, shi a wurinsa ma rahama ne. To shi yasa Allah ya kira a nan, in mai muni ya faru gare ku, duk girmansa yana faranta rai, ba su da tausayi gare ku. Mai daɗi kuma duk ƙanƙantansa, ko da ku kun fi ƙarfinsa, hankalinsu na tashi. Akwai kuma inda Allah ya maimaita kalmomin, ya kira Adama, ba ni misali ko da guda. To kaga a nan zai zama cikin suratul tauba aya ta 50. Kaga a nan da sayyi'a da hasana duka sai ya kira da me, da asaba bai kira, massa ba sai ya kira asaba. Wannan kuma iya nufin cewa in mai muni ya faru gare ku, duk girmansa yana faranta rai. mai dadi duk girman sa iyata da hankali anan sai aka ce mai dadin duk kankanta yana mai yana bakanta musu rai shi yasa Allah subhanahu wataala sai yace wa in tasbiru in kun yi hakuri hakurin nan hakuri wajen bin Allah hakuri akan abin da Allah ya kaddara mai dadi ko marar dadi hakuri wajen nisantan abin da Allah ya haramta shine ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna aya ta karshe a wannan sura ko ta 200 kenan ku zama masu hakuri wattaqu ku zama cikakkun masu takawa wajen bin Allah Allah yace la yadurrukum kaiduhum shay'a duk sharrin mai sharri wallahi ba zai iya maka komai ba in dai kana da hakuri da takawa to wallahi dan adam kadan ne bai isa yi ba ba a taba ganin bayan wanda ya rike Allah ba a taba yi ba a duniya wanda ke tare da Allah kullun yana nasara inna Allah lalle Allah bima ya'maluna muhit bisa ga abin da suke aikatawa Allah ta'ala yana kiyaye yana sane da shi lokaci yayi ko in ba haka ba da sai in ce ka dauko mana wata aya mu fassara wannan ma tun da lokaci yayi ina ga sai mu hakura a wurin wannan fassaran ma ya isa aiko go da sai mu dauko la tubula wanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku adhan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a sai ce me fa inna dhalika min azmi al-umur wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur ta matun da babu lokaci ba sai mun kara da ita ba sai mu tashi wa idh gadawta min ahlika to bawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta